الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وآله وصحبه والتابعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الجمع والدين، أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدرسة أدواء وأن يمتي من البركة يمتي الله رباء شابيو قوات رمضان shekara ta 1438 daga hijirar ma'aiki sallallahu alaihi wa alihi wa sallam, wanda kuma yayi daidai da 7 ga watan 6 shekara ta 2017 miladiya ta Annabi Isa. Muna ci gaba da fassarar ayoyin Al-Qur'ani mai girma a cikin wannan sura mai albarka, suratul Baqara. Kamin nan akwai tambayoyi kamar haka. Mai tambaya ta farko na cewa wasu sukan ba da bashi na kuɗi zuwa wani lokaci a riƙa karɓa da kaɗan da kaɗan, amma kuma sukan ƙara wani abu a lokacin da aka zo karɓa da zimmar cewa ai shi ne zuwa karɓa yakan kashe kuɗi a lokacin da yake bibiyan waɗanda bashin ke hannunsu don ya karɓa, kenan kamar transportation da sauransu. Ilan transportation, kuɗin transportation ɗinsa, kuɗin abincinsa da sauransu. Don haka in 10,000 aka bayar, za a riƙa zuwa ana karɓar naira 1,100 da kaɗan da kaɗan. Duk sanda aka je za a karɓi 1,000, sai a riƙa ba da 1,200 da zimmar cewa shi ne zuwa karɓa, yana biyan kuɗin mota ya je ya dawo. To babu shakka wannan akan sanya shi ya zama na sharadi ne tun kan a ba da bashi. Sanda zan ba mutum zai bayar da bashi, za a riƙa karɓa da kaɗan da kaɗan. To sai ya ce duk sanda mai zuwa karɓan mun bashi zai zo, kuɗin transportation ɗinsa da kuɗin abincinsa kai za ka biya mai, ka yarda? Da ya ce ya yarda da wannan, aka samu wannan yarjejeniya ɗin, to babu laifi. Amma a ce haka kawai ka ainihin fake da wannan wannan sababi na cewa za a, saboda mai zuwa karɓa yana kashe kuɗi, ka fake da wannan baka bayyana wa mutane ba, babu shakka wannan huwa ainur riba, shine asalin riba. Allah madaukakin sarki ya tsare mu. Dan haka in ta wannan hanya aka yi bai halatta ba, haramun. Wannan na cewa zikirar na rayu adai ana tsara miki kuɗin ruwa a wannan dukiyar. To yaya za a yi wajen raba gado na waɗannan marayu ɗin, kuma yaya matsayin dukiyar? Babu shakka riba an haramta shi a dukiyar maraya da wanda yake ba maraya ba. Mutakar mutum musulmi ne, an haramta masa mu'amala da dukiyar riba. Don haka dukiyar marayu da ke banki kuma kuɗin riba ke ƙaruwa a kai, idan aka zo karɓa iya kuɗinsu shi za a karɓa a ainihin yi musu, a raba musu gadonsu da shi. Amma a karɓi wannan ɗoriya na kai na riba, haramun ne, haramun ne a karɓe shi. Domin Allah maɗaukakin sarki ya ce fa in lam taf'alu, idan ba ku aikata haka kuka ne sanci riba ba, fa azanu bi harbin min Allah. Don haka a kowane irin dukiya, sawa'an na maraya ko kuma wanda yake ba maraya ba. Don haka haramun ne, don an ainihin ajewa maraya dukiyarsa a banki kuɗin ruwa ya ƙara a kai, a ce to za a karɓa duk da kuɗin ruwa saboda dukiya ta maraya ce. Ai maraya shi ma an haramta masa cin ainihin dukiya ta riba. Naka haramun ne a karɓa. Wallahu a'lam. Kamar misalin abin da ake sai da shi naira 100, amma a gida ana bayar da shi naira 110, shin ya shiga riba? Farashi yakan bambanta a bisa saɓanin yanayin yadda kowa ya samu kaya a kasuwa. Akwai wanda daga unguwar da yake zuwa inda zai saya sai ya biya kuɗi mai yawa ya je kasuwa sannan ya sayo. Don haka kuɗin da yake kashewa na zuwa ya sayo kayan su ma yana sanya su cikin ainihin kuɗi da ya kashe gurin sayo wannan kaya. Don haka in ya tashi lissafawa gurin ciro ribansa zai yi amfani duk da wannan damar. In kuɗi ya ƙara a haka, to wannan bai zama ainihin riba ba. Amma ya zama na saboda bashi kadai aka bayar, saboda dan an bayar da shi a matsayin bashi, in bashi zan baka naira 110 ne, in kuɗi hannu za ka saya naira 100 ne, to wannan ya zama riba. Na fata an fahimta. Don haka in masu sai da kayayyaki a gida sun ƙara kuɗi, lura da